Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24-41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shushin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a Alpha Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abduce tare da Baba Yakubu Mukiri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan bangaranci da aƙidar canza shiƙa da ta zama ruwan dare a harkokin siyasar Najeriya. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-2-0-5-6-5-5 kafin nan ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka ga labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Mukiri. Ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sanadin cece-kuce da ya barke wanda ya haifar da sabanin ra'ayi tsakanin ministocin gwamnatin kasar dangane da yunkurin fitar da kasar daga tarayyar Turai, a cewar ofishin Prime Minister kasar. A cikin wasikar ta barin aiki, Johnson ya yi korafin cewa Prime Minister kasar Theresa May ta nuna rauni na fitar da kasar daga kungiyar tarayyar kasashen Turai, inda take neman ta ci gaba da yin alaka da kungiyar, har tana neman maida kasar tamkar wata kasa da ke karkashin mulkin mallakar kungiyar kasashen na Turai. Murabus ɗin Johnson yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da shi ma minista mai kula da maganar Brexit ɗin Davis ya jingina nashi aikin. Davis ya ce matakin da Prime Minister kasar Theresa May take ɗauka game da wannan al'amari mataki ne mai hatsari da yawa. Duk wannan rikicin ya samo asali ne a sanadin samun wasu ministoci na Burtaniya da suke son a hanzarta fitar da kasar daga tarayyar Turai, wasu kuma suna neman a dauki lokaci kafin a fice. Hukumomin kasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara hudu a yau Litinin, daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu suna makale a cikin wani kogo. Yanzu kenan jimlar yaran da aka fito da su ta kai hudu, wanda kuma da yake waɗannan hudun na yau, wato za a haɗa su ne da hudu na farko da aka fito da su tun daga jiya, daga jimlar yara 12 'yan wasan ƙwallon kafa da suka makale a cikin kogon. Yanzu dai an ja burki na aikin a yau Litinin na kokarin da ake yi na ci gaba da neman sauran yara hudu wanda da kuma mai horar da su, wato coach din su kenan, wanda suka rage a cikin wannan kogo mai suna Long Term. Shugaba Amurka Donald Trump ya ce har yanzu yana da ƙarfin imani cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wato zai mutunta yarjejeniyar da suka cimma a kasar Singapore a watan jiya. Ya kuma ƙara dora wa China laifi amfani da tasirinta wajen dora shugabannin na Koriya ta Arewa akan hanyar da ba ta alheri ba, don wato ta yi kokari ta huce haushinta saboda matakin da Amurka ta ɗauka a kanta a fannin harkokin kasuwanci. Wannan dai shi ne kalamin farko da shugaban Amurka Donald Trump ya yi tun bayan furucinsa da Koriya ta Arewa a ƙarshen mako, wanda ya yi na baro ko kuma na cewar Amurka na ɗaukar matakai irin na 'yan tasha wajen matsa mata lamba cewa ta watsar da makamanta na ƙare dangi da na nukiliya. Kan haka ne ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira ga Koriya ta Arewa a jiya Lahadi akan takwaikwayi Vietnam wajen kulla sabon kawance da Amurka, kamar yadda Vietnam ɗin ta yi fiye da shekaru 40 bayan yaƙi da ta yi da Amurka. Babban jami'in diplomasiyyar a lokacin da yake ziyara a babban birnin Vietnam bayan kwanaki biyu da ya yi a Pyongyang, inda suka tattauna akan dangantakan da shirin makaman nukuliya na Koriya ta Arewa. Ya ce shekaru uku na kawancin zaman lafiya da Vietnam ya isa ya zama shaida ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un akan cewa Amurka za ta iya kulla sabon kawance da tsofaffin abokan fadanta. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen Habasha da Eritrea sun rataba hannu a kan wata yarjejeniya wanda za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikicin siyasa da aka fi daɗewa ana fama da shi a tarihin nahiyar Afirka. A yau Litinin, ministan yaɗa labaran Eritrea Yamani Meskel ya kafe hotunan Firayim Ministan Habasha Abiy Ahmed da kuma shugaban Eritrea Isaias Afwerki a lokacin da suka sanya hannu akan yarjejeniya a Asmara babban birnin Eritrea. Miskil ya kuma rubuta cewa an kawo ƙarshen yakin da aka dade ana yi tsakanin ƙasashen biyu. Yanzu an bude wani sabon babi na zaman lafiya da ƙawance. Yanzu kuma wato ya kuma kara da cewa za a maido da harkokin cinikayya da sufuri da sadarwa tsakanin makwabta na ƙasashen da ke gabashin Afirka.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Baba Yakubu Makiri ya karanto muku. Kafin mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan bangaranci da aƙidar canza sheƙa da ta zama ruwan dare a harkokin siyasar Najeriya, bari mu faro da batun shirin fara amfani da ƙudurin wato doka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai fara amfani da ita kafin kotu ta yanke hukunci kan dukiyar da aka kwace a hannun waɗansu da ake zargi da rubda ciki da ƙaddarori da ko kuma dukiyar al'umma. Matakin da ƙwararru a fannin shari'a suka ce ya saɓawa doka. A cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa a birnin tarayya Abuja, kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana cewa
abin da wannan doka take so ta yi shine jingine dukiya da ake zargi cewa ta arfaje ta sata ce ko ta rashin doka ta ba da iko ga shugaban ƙasa ya saka ya dingine temporary wato nan takaitaccen lokaci har sai an gama bincike ko kuma an gama shari'a. Me yasa aka yi haka? Saboda mutum da yawa an aka ce yau ga jarki an yayi akan abin da ya sata ko ya ɗiba. Babu wannan doka kafin ka ankara me ake ciki an wawashe dukiyar nan a fita da ita kasar waje ko kuma an salwantar da ita. Bukatar gwamnati shine abin da ake nema a hannun mutum kada a rasa shi, in ka ɗiba ma naka bane to dukiyar nan a dawo da jama'a. Shine wannan ma'ana na.
To amma su lauyoyi suna cewa kotu ce kadai za ta iya ba da irin wannan ƙudurin ko umurnin ya zama doka.
Ita wannan doka abin da ta ba ta ce a yi shi ne shugaban ƙasa ya ba da umarni ga babban lauyan gwamnati wato attorney general ya je gaban mai shari'a ya nemi izinin a ɗora temporary wato a dakatar da amfani da wannan har sai an gama ke ko kuma an gama shari'a akan. Saboda haka kotu ba a kwace mata aikin ta ba.
Amma kamar EFCC da ICPC ba za su samu yin irin wannan aikin da wannan doka ko ƙudure na shugaban ƙasa ba?
Idan da suna da ita suna da wannan iko da za su dawo a fito da wannan sabuwar doka ba. Gazawa ko cikas da suke samu a kan aikin nan shi ya sa shugaban ƙasa ya fito da wannan don a gaggausa kuma a samu nasarar yaki da rikici da cikin.
Amma wani ƙwararren lawyer kuma masani sha'anin kundin tsarin mulki na Najeriya, Barista Abdulhamid Muhammad, ya bayyana min cewa babu dalilin yin wannan ƙudurin dokar saboda hukumar EFCC da ICPC suna nan suna aikinsu kuma doka akan haka ta sani ba kuma zai kawo matsala ba.
To ai ita dokar ainihin da na yi bayani a baya waɗannan dokoki guda biyu da na ICPC din da na EFCC din sun yi tanaji akan yin haka. Ba za a zo a kai maka karan tsaye ba akan abin da ka mallaka ba. A zo a ce shikenan an kwace su, ba sai in wani ya zo ya kawo kuka ko kuma su jami'an gwamnatin da suke waɗannan cikin jami'an gwamnati waɗanda suke aiki a waɗannan hukumomi su zo su fara bincike domin su zo ka yi jawabi. Sai ma an yi jawabin ka a rubuce, sai an yi bincike, sannan a ɗauki matakin da za a je a samu waɗannan gidaje ko waɗannan kadarorin naka a zo a ce to. Kuma ba ma a yin hakan sai an je an samu izinin kotu. Ita kuma kotu sai an kai mata hujja. Shin ga laifukan da ake ganin wannan ya yi, ga zargin da ake mishi, kuma ana ganin cewa waɗannan abubuwan za su salwanta. Shi ne yasa sai a ce to shikenan kotu sai ta ba da hukuncin gadi, da ta ce to rike su a hannun kotu har sai an gama magana. Ko kuma su hukuma rike a hannunsu har sai an gama bincike. To kaga wannan maganar hujjari na shugaban kasa wanda ya rubuta ko ya sa hannu ko yana kokarin sa hannu ya saba waɗannan dokokin saboda waɗannan dokokin cewa suke sai an gayyace ka sai kuma ka zauna da hukumar bincike su yi bincike su tabbatar da gayan da jawabi yake in ka bada jawabin ka akan bincike ya nuna sannan kuma su je su nemi izinin ku sannan a aiwatar ba a yin haka kawai dole a ce tashi tsaye a karan tsaye ma kayan jama'a ko kuma dukiyoyin jama'a a ce an yi haka sai bincike ya nuna haka kuma sai an samu izinin ku.
Barista Abdul Muhammad Muhammad kenan da Malam Garba Shehu suna tattaunawa akan al'amarin da ya shafi wannan kudirin doka da Shugaba Muhammadu Buhari yake so ya amfani da ita domin tabbatar da an ƙara ƙarfafa matakan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin Najeriya.
To madalla sai batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku akai yau wato batun sa bangaranci da yaƙi da canza sheka da ta zama ruwan dare a Najeriya. A jiya ne dai jam'iyyar APC ta yi barazanar korar waɗansu membobinta da suka fice suka kafa kishiyar jam'iyyar kana kuma yau wannan ɓangaren kuma ya shiga sahun waɗansu jam'iyyun siyasa da suka sa hannu a yarjejeniyar haɗa kai su kada jam'iyya mai mulki a zaben shekara ta 2019. To kafin wannan ci gaban da aka samu ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya haɗa mana.
Kimanin mako ɗaya bayan ƙaddamar da ɓangare a jam'iyyar APC RAPC. Jam'iyyar ta ce za ta ɗau matakin gurfanar da Buba Galadima da ke jagorantar ɓangaren kotu. Tun farko dai shugaban APC Adams Oshimole ya so shashantar da batun da sabuwar APC. Dama Buba Galadima ya yi tsinkayen hakan ka iya faruwa.
Mu ne halattattun shugabannin APC ba su ba, don su ba a zaɓe su bisa halarci ba. ‘Yan agola ne su, mu ne halattattun ‘ya’yan jam’iyya, mu aka sani idan suna da wata magana da ba su yadda da mu ba su tafi kotu ma same su a can mu tabbatar musu mu ne ‘ya’yan halal.
Mataimakin shugaban APC na Arewa Lawalin Shu'aibu ya ce duk wata barazana ba za ta shafi nasarar shugaba Buhari ba.
Wallahi ba mu da wani haufi game da 2019. Ina tabbatar maka in dai Buhari ne ɗan takararmu na shugaban ƙasa za mu je mu kwanta mu tabbaci. Ina tabbatar maka da haka.
Bacci kuma?
Musan insha Allah zaben za mu ci.
Lawalin Shu'aibu akwai zan tuna ma fa akwai wani gwamna da ya yi irin wannan baccin. Da ya tashi ya samu an riga an kada shi zaɓe.
Eh to, ni na san abin da ke. Ai, shi President Muhammadu Buhari, ƙasan nan yau ka tsaya ka duba. Don Allah, ko kai aka tambaya, yanda yanayin ƙasan nan take yanzu, yanda aka shiga ciki yanzu. In ba shi ba wanda zai riƙe ƙasan nan, aƙalla dai daga yanzu a shekara huɗu da ke gabanmu.
Dattijo a APC Ibrahim Bauchi Sunusi Babatako ya shawarci APC da shugaba Buhari su riƙa la'akari da lamuran siyasa.
Mu ma ba muna son Buhari ya faɗi ba ne. Ai da ba ma son Buhari ba za mu shiga APC ba. Amma muna tsoron kada wani wanda ba a tsammani ya zo ya kada Buhari. Don yana iya faɗuwa. Matsayi na Allah ne. Allah yana ba wanda ya ga dama. Wanda kake tsammani da wanda baka tsammani duk idan Allah ya ce shi zai.
Masana siyasa dama sun yi hasashen wannan wata hanya ce da 'yan jam'iyyar APC za su samu damar ficewa zuwa jam'iyyar PDP ko wasu jam'iyyun adawa, musamman ma waɗanda ke fargabar ba za su samu tikiti daga jihohinsu ba. Aƙalla dai zuwa yanzu an ga bayanin Sanata Dino Mai Layi na komawa PDP, inda ake sa ran wasu ma za su ɗau irin wannan matakin. Nasiru Adamu Elkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla kamar yadda muka ce batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau, menene yasa kuke ganin 'yan siyasa a Najeriya suke yawan canza sheku tun ma ba a ce in ana dab da yin zaɓe ba?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 2-2-2-5-2-6-5-5 domin a bayyana ra'ayi. 2-2-2-5-5-6-5-5.
To madalla kai tsaye muna da mai gudunmuwa ta farko daga Kaduna, wake bisa laya Kaduna.
Anti Grace Maman Amal, barka da dare.
Barka ka dai, wane ne nawa?
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To, kai ya kake ganin me ke kawo yawan canza sheka a harkokin siyasar Najeriya?
Ai, wannan abin da kike lura da kyau, ya kamata 'yan Najeriya fa su kalli mutane da kyau. duk mutanen ke ga suna wannan rububin canjin jam'iyya kana jam'iyya wacce ga koma wacce daga wacce to tsakani da Allah babu abin da yake kai su damu illa takara duk dan siyasar da kike ganin ba akida ce a zuciyarki ba takara yake yi to zaki ga yana yawan wannan canjin jam amma in dai ba magana akida in dai akwai akida siyasa ta tare da kai ai mun ga Malam Aminu Kano ga Balarabe Musa nan a nan jihar Kano duk ga mun haife mu yake PRP har izuwa yanzu yana jam'iyyar ta PRP kuma wai ba zaɓe yake ci ba dan haka ne abin da ke lura da kyau wayannan mutane kawai suka ba samu tiketi a jawarin su ba ko kuma a'a bukatar su bata biya ba shi da kawai ke wani kokarin ta zuwa canjin Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya sa ƴan Najeriya su gane cewa irin yan siyasa wanda yake ƴan takara ne ba ƴan siyasa na akida ba.
Yawa to mun gode Alhaji Musa Garo to daga Niger ban san ko dan Najeriya ne mazaunin Niger ba ko kuma dan Niger ne yake so ya bada gudunmuwa ga wannan a Niger ana yawan irin wannan yawan canza sheka to bisa ga dukan alamu layin wanda yake bisa layi daga Niger din ne ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan bisa ganinku menene yake sa ake yawan canza sheka ne a harkokin siyasa musamman kamar yadda muke gani ana yawan yi a Najeriya to wake bisa layi a Kaduna har yanzu muna tare da wani a Kaduna wake bisa layi
to aji alheri da fatan kiwuni cin alheri
alheri ya gaishe ka
sunana Murtala ina kiran ku da garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya
yawa to Murtala ka ji abin da Musa Garo ya faɗa
wannan gaskiya ne eh to a gaskiya wannan kusan haka ne ina ga ko kasashen da ake mulkin gurguzu na jari hujja ba amma mutane irin wannan kakarin sai talaka nuna ba a kishin kasa kowa kishin kansa yake to wannan alama ne wadda addu'an mu talakawa Hajji Aleri wallahi suna gani ya karbu kenan muna ganin kowa da raran shi manufarsa kansa ne kawai da abin da zai samu ba kasan sa ba siyasa ta tsore a kasan nan ba wayannan mutane fa inda da hanyar ma da su iya sa wasu mutane su karbi kasan nan wata kasa su da makasan nan wallahi za su iya dan kwata kwata ta kansu suke ko buba galaji ma ba mu mamaki me yayi ne mun ga irin fita da kulli da ya dinga majalar Buhari bai tanka masa ba amma ya sani shi ma fa addu'an talakawa ne to na asirin kansa da kansa wanda muna kiran su ya kamata su san cewa annabi ya faku shawaran da zan ba su kenan fatan za ku tashi lafiya
yawa to mun gode Murtala to wanda yake bisa layi a Katsina wake bisa layi tukunna wake bisa layi a Katsina
sunana Isiyaku Yakubu Daudawa
yawa to Malam Isiyaku Daudawa abinda layin Malam Isiyaku ya tsinke to kamar yadda Murtala yake bayyanawa abinda su buba galadiman nan suka yi ba bakon abu bane haka ta wakana a lokacin da kafin shekara ta 2015 din nan da aka yi zaben da ya kawo jam'iyyar APC a bisa karagar mulki mutane da dama daga jam'iyyar PDP sun ma kafa wata jam'iyya da aka yi NPDP aka zo kafin aka yi zabe aka yi wannan hadakar kungiya aka yi zabe da jam'iyyar APC ta hawo bisa karagar mulki saboda haka ba wani sabon abu bane wake bisa layi a Kwantagora Kwantagora kana bisa wake bisa layi
Ibrahim Petrus Mararaba Murtuga
yawa to Malam Ibrahim kamar yadda nake bayyanawa abinda ke faruwa yanzu bisa ga tarihi ya faru kafin yau a shekara ta 2015 an yaka
abin da ke yawan canza sheka kwadan mulki ne kawai ke sa suna yawan canza sheka duk wanda ke tsaye layi a kan talaka bai taba canza sheka yana nan a jam'iyyar shi kuma dai sun tabbata in ya tsaya a zaɓe zai ci kamar yadda muka samu mutum biyu suka tsaya a kan jam'iyyar su kuma kowace aka yi zaɓe suna ci akwai sanata Sani ya yi mabba kura insha Allah bai taba yawo ya shiga wata jam'iyya ba a jam'iyyar da yake ta farko sai dai in an yi majaya ko ba wata jam'iyya haka shi Janar Buhari su ne kawai muka samu a Najeriya waɗanda ba su taɓa
amma a'a kai kace yawa nace ba kace Janar Muhammadu Buhari bai canza jam'iyya ba amma kuma sun ta canza sunan party
an yi maja
an canza kuma sunan jam'iyyar
to kuma ja ne aka yana nan akan bakashi haka ma sanata Halima Bakura ya taba canza ba sai dai ai maja
yawa to bari mu nufi Bauchi na Kwantagora malama Julie tana daga mana hannu wake bisa layi a Bauchi kar mu ci muka kati
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunan mare Amurka ne magana Sama'ila sawa kafin ma da karamin
to malam Sama'ila kai ne na karshe a gurguje ya kake gani kai ma layin naka ya tsinke Allah naka ya tsinke to sai ku gafarce mu domin mun samu tangarda kuma muna samun matsalar layi duk da haka abinda zamu ba ku damar kawo muku kenan bisa ga lokaci, idan Allah Ubangiji ya nuna mana gobe zamu sake ba ku wannan dama ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da zamu gabatar gobe. Babu shakka zamu sake koma kan wannan yayu zuwa nan gaba. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Tare da fatan kuna nan kallo kamar da muke nan Washington DC muke tarbon ku ga shirinmu na labaran wasanni wannan Litinin. To zamu zo da jadawalin wasannin karshe da suka rage a gasar cin kofin duniya, amma bari mu fara da Najeriya tukuna. Inda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce gobe Talata Allah ya kai mu za ta yanke hukunci kan dambarwar da yake faruwa a cikin hukumar wasannin wannan kasa din ta Najeriya. Haka na faruwa ne kamar mako daya bayan da gwamnatin Najeriya din ta umarci Amaju Pinnick ya sauka daga kan kujerarsa ta shugabancin hukumar kwallon ya bada ita ga Chris Giwa. To yanzu an ce an kaddamar da wani gagarumin bincike akan shi Pinnick din da kuma mukarabansa kamar su barista Shehi Akinwumi wanda shi ne mataimakin shugaba na farko da mataimakin shugaba na biyu Shehu Duko da kuma sakataren hukumar Dr. Muhammad Sanusi da kuma wani dan kwamitin zartarwa Alhaji Ahmed Yusuf da aka fi sani da Fresh. To sai maganar gasar cin kofin kwallon kafa na duniya, inda yanzu dai mun san kasashe hudu kacal suka rage daga kasashe 32 da suka shiga gasar. Hudun su ne Faransa da Belgium da Ingila da Croatia. Kafin yammacin ranar Laraba din GB za mu san waɗanne kasashe guda biyu ne za su yi gwagwarmayar cin wannan kofi na bana na duniya. To amma abu ɗaya da muka tabbatar shi ne cewa daga cikin kasashen nan hudu da suka rage, biyu daga cikinsu ne kawai suka taɓa cin shi kofin duniya ɗin. Wato Ingila tun shekarar 1966 da kuma Faransa da ta lashe shi a cikin shekarar 1998. Wannan ne karo na farko da Belgium da Croatia za su maji ƙanshinsa. To gobe in Allah ya kai mu Talata nan za a fara wannan wasannin kusa da ƙarshe ɗin, inda Faransa za ta kara da Belgium, GB ran Laraba kuma Ingila ta fuskanci 'yan Croatia. Gwagwarmayar neman matsayi na uku na wannan gasar cin kofin duniya ta bana za a yi ta ne ran 14 ga watan Yuli nan a birnin St. Petersburg. Yayin da gasar ƙarshe ta cin shi ainihin kofin na duniya a dungurungum za a yi ta ran 14 ga watan Yuli nan a can birnin Moscow. To duk da cewa kasashen Afirka ba su ciyo komai ba a gasar cin kofin duniya din nan, sun bar abin kunya a baya, domin yanzu haka hukumar kwallon kafa ta Afirka ta yanke hukuncin hana taba kwallo har iyakar rayuwar wani alkalin wasa da ake cewa Adam Marwa dan kasar Kenya da aka same shi da tafka wata ta'asa. Wannan al'amari ya fito ne bayan da wani dan jarida mai suna Anas Aremayo Anas ya dauki hoton shi Marwa din yana karbo kuɗi na cin hanci. Ana dabda a fara wannan gasar cin kofin duniya din ta Rasha din, wanda yasa kuma aka jingina sunansa aka sauke shi daga cikin alkalin da aka so a tura can Rasha din domin su gudanar da hukunci a filayen kwallon cin gasar kofin duniya din. To Marwa dai kamar yadda za a sa rai ya musanta wannan zargi da ake masa. Ko ban shi Marwa din har ila yau akwai wasu alkalai guda goma da ita hukumar kwallon kafa ta Afirka din ta yanke hukunci iri-iri da ya kama na shekara biyu har zuwa shekara goma da hana su yin harakar kwallo saboda laifuka daban-daban. A jimillance dai alkalai guda 22 ne hukumar kwallon kafa ta Afirka ta samu da laifuka iri-iri da kuma yanke musu hukunce-hukunce iri-iri. Jama'a abin da ya sauka labaran wasannin yau kenan daga Washington, mun ba ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta shirya daukar karfaffen matakan tattalin arziki kan Iran tare da na diplomasiya don cusawa shugabannin Iran ra'ayin su canja halayen su dake janyo tashin tashina da goyen bayan ta ga ta'addanci da haɓaka kera makamai masu linzami tare da sanya al'umman Iran cikin talauci da kunci. Za a sake komawa ga aiwatar da takunkumin da Amurka ta sanya wa bangaren kere-keren motoci da kasuwancin gwal da wasu bangarorin karafu daga ran 6 ga watan Agusta na wannan shekara. Haka zalika za a sanya takunkumi kan bangaren makamashi da na man fetur da ke da alaka da babban bankin Iran ran 4 ga watan Nuwambar wannan shekarar. shugaban sashen tsare-tsare na ma'aikatar harkokin wajen Amurka Brian Hook ya gaya wa manema labarai cewa burin Amurka na sanya takunkumi kan bangaren makamashin Iran shine karawa gwamnatin Iran mai mulki matsin lamba wajen raba Iran da dukkan kudaden shiga da take samu daga siyar da man danyen fetur dinta. Amurka na kokarin ganin cewa ta rage hautsaniya a kasuwannin man fetur a fadin duniya, amma kuma jami'in ya ce muna da tabbacin cewa akwai wadatar man fetur a duniya. Hook ya yi nuni da cewa takunkumin da Amurka take sanyawa bai taba shafar kayan masarufi dake da alaka da tallafawa masu bukata ba.
Our sanctions pressure the Iranian regime into changing its behavior. And they do not target the Iranian people.
Takunkumunmu yakan auna shugabannin gwamnatin Iran ne don su canja halayensu. Ba mutanen Iran muke aunawa ba. Amurka ba za ta saka takunkumi kan magunguna da kayan abinci da ke shiga Iran ba. Bugu da ƙari, baya ga ƙarawa Iran takunkumin matsin lamba ga tattalin arzikinta, wani abu mai muhimmanci wa Amurka shine tsayawa tare da mutan Iran da Amurka ke yi, waɗanda suka dade suna shan wuya a gun gwamnatin ƙasar.
The average Iranian today is struggling to afford basics like water, bread, and eggs.
Talakan Iran mai ƙaramin ƙarfin wadata a yanzu yana wahala wajen samun mafi sauki daga ababen more rayuwa kamar ruwa, burodi da ƙwai. Amma a lokaci guda, gwamnatin Iran na batar da miliyoyin daloli wajen goyon bayan ta'addanci a ƙasashen ƙetare. Haka ba zai haifar da komai ba illa tsawaita kunci da wahalar da maza, mata da yara ke sha a sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya. Mr. Hook ya yi nunin cewa tunda Amurka ta cire kanta daga yarjejeniyar da ta kulla da Iran a watan Mayu, Amurka ta sanya takunkumi wa mutane da kungiyoyi 53 kan zalunci da tauye 'yancin mutane, haɓaka ta'addanci da suke yi, cikin su har da Sadiq Larijani, shugaban alƙalan ƙasar. A cewarsa, Amurka ta nuna cewa za ta haru waɗanda ke da alhakin zalunci da toye haƙƙin al'umma a mataki mai girma na masu riƙe da makamai a gwamnatin Iran. Kamar yadda zanga-zangar da aka shirya a ƙasar Iran ta tabbatar, mutanen Iran sun harzuka da gwamnatin ƙasar tasu a cewar Hook, kuma Amurka na tare da su. Al'ummar ƙasar irin Iran da ke da ɗimbin tarihi da al'adu na buƙatar gwamnati da za ta ba su kulawar da za ta ɗaukaka su. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Hafsat Muhammad Maina ta fassara ta kuma karanto sharhin na gwamnatin Amurka kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Ministan harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya yi murabus a sadadin cece-kuce da ya barke wanda ya haifar da saɓanin ra'ayi a tsakanin ministocin gwamnatin ƙasar dangane da yunkurin ficewarta daga tarayyar Turai, a cewar ofishin Prime Minister ƙasar. A cikin wasiƙar ta barin aiki, Johnson ya yi ƙorafin cewa Prime Minister ƙasar Theresa May tana nuna rauni wajen fitar da ƙasar daga tarayyar ƙasashen Turai, inda take neman ci gaba da yin alaka da ƙungiyar, har tana neman ta maida ƙasar kamar wata ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin mallakar ƙungiyar tarayyar ƙasashen Turai. Hukumomi a ƙasar Thailand sun ce an samu nasarar zaro ƙarin yara hudu a yau Litinin daga cikin yaran da suka share fiye da makonni biyu suka makale a cikin wani kogo. Yanzu kenan jimlar yaran da aka fito da su ta kai hudu, da yake waɗannan hudun za su haɗu ne da wasu hudu da aka fara fitowa da su daga jiya, wanda jimlar yaran da ya kai 12 kenan na wasu 'yan wasan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin kogon.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Kamar kullum, za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyan mu na yau Greg Alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wunin lafiya da alheri.